بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى أسرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أساكي قسم شواتا لدكو شكم ونصابا شرنا فتوى الرحمة شرن ديكي باكو داما دومن أي كودة سافا من تنبوين كودة نسكشا في الديني دادا يوازوا غمالا دومن سام مفتاح kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 460 4145 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke shafin munasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 9 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 26 ga watan Afrilun shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Region Limo OON, babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah, a wannan rana kamar yadda aka saba, kai tsaye za mu shiga domin fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Malami, tambaya ta farko a cikin shirin namu ne yake cewa assalamu alaikum. Malam, shin ya inganta cewa, wato ya inganta a rika cewa a san Annabi babu riya?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A to wannan mu wannan magana da sai inda yasa mu tsaya ko wani ne ya tuba da ta a kace san Annabi sallallahu alaihi wasallam ibada ce, kuma tana da wasu abubuwa da suke bayyana wanda suke gaskata da suke haka ko kuma suke yi ayyukan da suke bayyana ga wanda yake sa Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana son ko wani abu da Allah yake so, kamar yadda tabi'a soyayya take, to wanda kake so za ka ga kana son abin da yake so. To haka nan wanda yake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son abin da yake so, yana kin abin da shi ma yake yi. Za a ga cewa da sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yin kurkuru da sunnar sa, ya yi gida abin da ya farantar, yana so da ya yaɗa sunnar sa, yana so da ya mata kariya, yana so da ya kwatanta ɗabi'u masu kyau irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga shi mai girma ga maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sadda da yayi magana ya ga cewa yana ɗaukar ta da girma, yana ɗaukar ta da daraja, yana ɗaukar ta da mutunci. Zai yi ta izgidi da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka yi izgidi da maganar wanda kake so da kake so. Allah ta mutu yawa wanda ta suke bayyana tare da wanda yake sa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma zai yi da awar sa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma kuma a aikace yana nuna cewa su na da riga, wanda kullum yana kokarin yaga cewa ya saba wa abin da Annabi yake koyarwa, kuma ma ba wai ya saba ba, yana baya karsa da zai yi wata sunna da Annabi sallallahu alaihi wasallam, zai yi izgili da ita, zai yi wa masu kokarin tabbata sunnar tariya zai musu izgili, zai musu ba zai tsokane su. Sannan kullum yana kokarin ya kirkiro wasu abubuwan da suke kishiyanta suna da kansulansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abu kaza suna cikin kuma ya tada shi wanda zai kawar da nan da Allah sallallahu alaihi wasallam, zai yi kokarin ya ga yaƙi wato ya nuna kiyayyarsa ga waɗanda Annabi yake so, ya sa amfansa a kan kansa, shi kuma yana kokarin ya ga ya ɓata su, ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya la'ance su. To kaga duk waɗannan alamomi ne suke mun cewa tattanta magana suna da wani abu da suke koya ne su yawanci to ruku abinda zaka dinga bayyana wani abu a zahiri da duk wani abu a ranka shine ke dariya zama da zuciyarka abinda kake riyawa daban abinda kuma a zahiri kake nuna kuma zan ce ba riya ta annabi a riya dai an sa aiki munafukai kuma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a tsohon munafukai wadanda sun yi kaurin suna a cikin munafukai amma kuma suna nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam suna shi a wannan ita shi ne da ya rai da cikin yin sallah alhalin ba ita sallah ce a ranta ba kawai da bai ka a ce ba sa sallah ba da kawai da sallah da kawai da sallah yura'u da nas sai su tashi sallah sai su tashi kuma da sallah da a cikin sa aka ce ko suna yi da dan karam da a gani wannan shi ta sai sa kawai suke haka Muhammadu bin Ishaq a cikin littafin sa basira ya kawo labarin Abdullahi bin Ubayy bin Salul shi ne shugaban munafukai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ba a irin abin da bai rika nunawa ba na tsanar Annabi sallallahu alaihi wasallam kiyayya da shi amma ya kasance idan aka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jawabi ya rikici wanda suke tsakewa suna nuna cewa su za su farci Annabi sallallahu alaihi wasallam da jininsu da yayansu ba abin da bai yi kanunawa ba ne shashi masu mai sa annabi ne ba kuma karshe sai ga abubuwa suna ta bayyana da gargare shi na alamar ba bu san annabi a zuciyarsa amma zahiri ya riga nuna haka to shi yasa aka ce wai ba a riya san annabi kamar ka ce ne ba zai yi a bayyana abin da yake ba shi ne a zuciya ba to zai iya bayyana abin da yake ba shi ne a zuciya ba kuma wannan lallai da ba kai aka suka yi da gudan da zai mu sani a kai da dalilin gariya da sanadin sa da sanin da ba ya da take da bayani a kai da cewa da kuma mai da bayani sanin da ba su so
to malam wannan tambaya kuma cewa take idan miji ya ce matarsa na gaji da ke zama na da ke ya kare sannan ya kaure bar gidan ta kwashe kayansa shin wannan yana nufin saki ne
a wannan kadai ba zai nuna ya saki ne ba har sai ya bayyana wani gidi da yana nufin saki shi ke nuna karfi da saki ya aka tambaye shi ya ce saki ya nuna ina nufin ta saki da shi ke nan magana shi ta tabbata saki idan kuma a yana nufin a shi dai ba zai fara mu'amala da ita ba ya kaurace masa ko da sunan shi lilayi lilayi mutum ya rantse ba zai fara yin wata harkar aure da yadda matarsa ba ta jin gire ta to wannan shari'a ta ce da mutum ya kara guda ba an ba shi damar yi a zato wuce ta kaurace mata ban kai wuce ta Allah ya ce bai da zina yi wani mai kusa yin karar kusa a ba sai a shi ba ta yi kawo kai kama da wato mafi to na ga mutum na ta fahimta na hasa da ta shore da su ke ran kwaro da za su kara ka amuri da matansu ba Allah ya ce an ba su wata hudu fa'u fa in Allah ya kawo ne sun dawo cikin mata hudu suka huce suka dawo ga matan su Allah ya gafara da su ya yi musu da abin da suke yi su kuma wai na da mutala da kuma a'a sun yi liyar a hudu saki ne to shi ke Allah ya dace ya abin saboda ta ya san abin da suke yi a saki suke yi ne da san da abin da suke yi saboda ga wanda duk zai yi ce ya kawarce matarsa ba shi ba ita to yana da dama amma ba su wuce ta hudu ba fushi ne to zai yi gaba fushin sa ba ya huce ciki ba kuma wata hudu ya cika bai huce ba to a nan alƙali zai zaba ana ko dai ya dawo da matarsa ya cika da zaman aure da ita ko kuma ya san su mata wanda shi ne shari'a ilahi shi ne hukuncin ilahi idan ilahi ne ke ne kuma da mutum farkon da ya zama da saki yake da shi gidan da ta saki ce ya aure ka ya kare da kake yi da aure ka ya kare ba na za ka kaurace mata ba ka kare ba mana da ita ko saki da kake yi ka yi da ni saki da kake yi da ta so a ni ba ce da saki ba amma dai ni da ban tsara kula ta ba ji ta harkar ta ne harkar ta a to wannan ba ka da damar kai ta har abada duk fushinka ka yi ta yi shi ka gama wata ka yi wata hudu cik to a nan dole ne ka yi ta ko ne ka dare ita ko kuma
tumalin wannan tambaya kuma cewa yake assalamu alaikum wa rahmatullah din ina makarantar secondary har na kammala diploma idan zan koma makaranta mahaifina baya bani kayan provision da zasu ishe ni duk da yana da hali sai mahaifiyata take daukar kaya daga ajiyarsa ba tare da ya sani ba ta bani shin menene hukuncin hakan a gare ni ni da mahaifiyata
to ba dai ne suka yi ba irin wannan buɗe ƙofar za a isa ta ga ishe ni ba wani abu ne wanda zai iya yiwa ita uwa tana tsauratarta fiye da yadda shi uban yake nuna masa tsauraka wasu abubuwan sai ta ga cewa kamar ya masa kaɗan fima ce iya mun kaɗan ba a ƙara so yarda da da'awar cewa ba zai ishe shi ba sai za a yi wani abu daga cikin dukiyar mahaifin bai sani ba wani abu ne wanda ba zai karɓi ba haka kai tsaye a ce lallai kamar yadda ka ce ba zai ishe ka ba ta yiwu ba haka ba an sani cewa rayuwar makarantar golin ba zai suke kana gidan ku ba da abu ka same shi washar-washar ya ishe ka yi bisa da ita yi wani abu kowa ma da ka samu a makarantar su gida a ciki wani abu ke ku ba amma kai an saba maka da sai ka ci indomi sai ka ci wani 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 da makaranta ana ba da abinci kawai indomin ka ne ba ta jin daɗi ba abinci ba zuwa banda ba ke shi kenan sai ta rika ɗauka cikin dukiyar mahaifinta akwai hadisin abin nan matar Abu Sufyan matar sarkin Makka lokacin da ta musulunta da zuwa ba a nusa da suna suke su baya da yi masa cefa to a lokacin ta kokawa ba na sanar salama yanayin mijinta Abu Sufyan to a cikin da ya nema ku baya ba ta ita da yayinta abinda zai ishe ta da zai ci da su ɗauka da mabukiyarsa abinda zai ishe ki da yayinki ki ɗauki abinda zai ishe ki da yayinki bil ma'ruf yadda doka ta tsamada yadda shari'a ta tsamada yadda a al'ada haka ake ba wa kowace mace aljanna aka yi mata wannan hukuncin to a nan ba zai yiwu ba ni mai fatawa duk matar da ta zo ta kama jinin ƙorafi ce kawai ce gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam alƙali ne duk da manzon Allah ne kuma alƙali yana yin magana a matsayinsa na alƙali kawo ƙara a wurinsa babu shakka kafin ne wannan hukuncin da zai ga alamar gaskiya a fuskar ita yin lokacin da take yi wa kusa da mutawa ai ta ga a lokacin da ya kira shi ba a ce ya kira shi ya tafi shi cewa kai haka kake ta da ka'ida doka ta shari'a sun bai ka kara sai ka sa wanda to amma a nan annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin shi na manzon Allah kana da damar yin tasarrufi irin wannan ya yanke hukunci saboda wani abu da Allah zai tsinkayar da shi wanda ba zai tsinkayar da wani wanda ba shi ba yanzu inda alkali ne ta kai wannan da'awar a gabansa to ce ya nemo Abu Sufyan ya ji da bakinsa ya kawo shaidu ta tabbatar da da'awar ta ko kuma an tsanyi rantsuwa ya yi kare rantsuwa game da annabi ruwan nan ba shi yake nuna maka cewa a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da matsayin alƙalanci kawai ya yi hukunci ba matsayinsa na manzon Allah ya yi mata wannan hukunci shi da ke ya yi ɗauka daga dukiyar daga dukiyarsa abinda zai ishe ki da yayinsa amma ni yanzu a matsayina ne mai kansa ba a zo wata mata da wata ce wa ɗan miji na baya ba ne isasshen abinci ni da yayana ba na ba na ajiye kuɗin su zan iya zara a daidai wani ce ki zara a daidai wani zai iya mata wannan hukunci fatawa ba in ce kuma haka annabi ya roƙa inda ban zawa ko alƙali ne nake a bayan kujerar shari'a ta zo ta kawo wannan to sai na nemo shi shi ya sa kuskure ne a ƙabiyar su ayi irin wannan ba za a yi aini ana cewa ana cewa su wasu nan waƙa'iru da aya wani abu ya faru da kana mai da wani zai fasa wani hukunci ka ɗauka ka yi umomin ta ce duk wata mace da ta zo maka da irin wannan ita ba zai kasa ba wani kuskure ne akwai wanda ba yi wanda suke yi ke mata muna gaya muku duk mijin da baya ba ku abin da yake kullum an halal haka shi a ce bai kamata kai wannan a madai ka ta ba kamata kai wannan saboda haka nan ba za mu iya karbar cewa yadda kai da warcewa ba ya zaka kuna da kamata yi ku bi hanyar da ta dace da kai da mahaifiyar taka na akwai da za a saka kuma akwai sanya da zafi samu amma ba a rika ɗaukar ke saba ba tare da sassu ba wani abu da kai ba da ke ku kai ba
to malam mai wannan tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ni ma'aikacin lafiya ne a asibiti idan na yi wa marasa lafiya kyakkyawar hidima wasu daga cikinsu ko 'yan uwansu sukan bani kuɗi ko kyauta suna nacewa sai na karɓa shin menene hukuncin karɓa wannan kyauta
to abinda yake akwai ka'ida biyu iri biyu ce ka'ida ta farko kyauta tsakanin mutum da mutum kullum mutum ya bani wannan wasu kyauta alama ce ta soyayya da hadau da hadu da rage kuri kyauta a biyu mutum ke da kara sai kaunar biyu da sai suna wannan asali a shari'a ta zo da wannan kuma doka ce da kowa da kowa yana iya yi wa ɗan uwansa da yake so kyauta ya karɓa haka sannan akwai kuma a ƙa'ida ta biyu ita kuma hadayar ummali ta zo kyauta ga ma'aikata da aka ba su aiki ya da kyauta a ba su akan aikin da aka ba su kamar gururi da kamar cin amana ne na dukiya gwamnati ce ta gudu wani abu da ya ke dukiyar gwamnati na ɗauka ba tare da an ce kamar gina ta ba wani kira da yau ba ne to duk wanda yake ma'aikaci ne ko shugaba ne ko ma'aikata ko wani aiki a kan shi sai aka zo aka yi masa kyauta a kan wannan aikin da yake shi kan wannan aiki mutane da yake wa aiki sai mutum da ke zo ba shi kyauta kurin malamai suna cewa in dai mutum nan ba wanda ya samu da su kyauta da su kafin ya samu aiki daga baya ne ya koyi ba shi kyauta don ya zan shi a wannan kyautar ya karɓa ne da gidan shi saboda dole sai ya sa siri a kan aikin sa idan zuwa aiki abu layi mai ba shi kyautar nan ya zuwa zai da layi idan ana makara kafin abun da kake nema ya fito shi na shi ba zai makara ana dole za ka bani wani fifiko a kansa fiye da wanda baya kyauta wataƙila ma wannan ya sa mutane su ga ganin ma in ma ba su kyautar ba so ba sa ba sa ma kyautar har ma kai ma ka jaya mutum ka ba kai dole sai ya bani kuɗi kai da sabon da yake ya zama cin hanci ƙarara ko shi yasa sai shari'a ta karbi kofa idan da mancan ya samu ya baka ba wai yanzu saboda ka zama wata kaza bai yake ba ka a da mancan sai sama duk ba a lokaci ya zo zai maka wata kyauta tun kafin ba ka samu wata aiki sai ka samu aiki ya ci gaba da ba ka kyauta to ka zama a nan za a zarge shi da cewa saboda ka sa aiki ba saboda ka ba zai tasiri a kan aiki ka ba zai tasiri a kan ka ɗauki haƙƙin wani ka ba shi ba ko ka hana wani haƙƙin sa saboda shi saboda ka shari'a sai ta toshe ƙofar wannan saboda haka idan aikin da kake mai aiki ne na jama'a wanda kyautar wannan za ta yi tasiri a kan aikin ka da kake ta hanyar ka ba shi wani priority ya rai da wani ba sauran ko ka ta aikin ka ko za ka yi ba sauran gina in ba shi ne zo ka tsaya ka kula da shi saboda za ka kula da sauran ko wani ba haka ba zama da shi ba haka shi ba amma idan wani aiki ne da ba ya da alaƙa da yanzu misali ma'aikata ce da wasu masu gadi a shiga waɗanda ake zuwa a kai fayil gurin su ko a je a nemi abu gurin suna can ofis ko na kuma gadi kawai dai an ce ya kula da parking din motoci masu shiga da masu ka zama da alaƙa da abin da ka zuje ma to wannan ka duba masu kana sun kaka su sun kai masu kyauta amma ko an san cewa ba wani abu ke da kaka a masa ba bari a ce kyautar da kake masa za ta tasiri wajen da yake ofis sai ka je masa da kyautuka ya yi hada karba to gobe ko hango ka yi kana zuwa to zai tsalla motsi ya ce so saboda kyautar da ke ba shi ɗaya tasi saboda da yasa da abu da yasa da masu ke cewa kana son kamar mutum to kyautata masa sai ka zai zama naka ko dabba ce kuke mata kuke mata kyauta dabba wannan ko sanda ko dan ta 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 ga ba ta yi kuka da ganka za ta yi wajen ka ba tana guje mutane kai ba ta guje mutane yaro karami in kana ba shi ajewa da ya zanta yana fashewa da kuka gudu da ka kira shi ka ba shi ajewa kuma ka ba shi to kana yana ganin ka gobe zai rungu a guje ya rungu mai ka ana dawo da wani abu zai dawo kuma aka raba shi da kai ka ga kyautata wanda take za ka to wanda tafiya ce ta ta kowa da kowa idan ta karamta gari ma mara ce to sanda kai mutum mai mutum mutum da ya san mutunci ko ta mutu sai ka duka wanda ke ci to ya sa sai shari'a sai ta za ta tattata wannan duk kyautar da idan da a ce kana gida ba za ka kama amma a nan za a ba ka yi fito kai da ka gani ka san ba ka yi sabon da ba ka saboda mai tankar mutu wani rashawa ce
to akan makallahu wannan tambaya take cewa menene hukuncin ilimin taurari a musulunci
ilimin taurari iri biyu ne akwai ilimin taurari na gane a lissafi na gane lissafi da suka yi cewa a daiwa tafiyar wata ya taurari da gane alkibla da sauransu wannan shari'a ta zo da shi ilimi ne mai asali tuncin daman larabawa suna da shi cewa ta an kalle da wannan hara a ya ta yi da ba hauna a ya ta laifin da wannan a ya ta da hari mafiya da tattalin hukumar da kuma tukun wani ta alam adadin su yi na wani isa wanda zai ta alishan sabu ya a nan kamar a kuma makasar kuma na zina da ta alam adadin su yi na wani isa wannan duka ya halatta da kuma na jimin kuma ya tabi da ake ba da faɗar ni'imomin da yawa ɗan adam suna gane hanyar ta hanyar ganin masaukan taurari da da magudanar su so wannan babu laifi ilimi ne da aka samu a tun kafin musulunci akwai shi da kuma zuwa musulunci a alƙur'ani ya tabbatar da shi ma ya lissa ma cikin ni'imomin da Allah ya yi ɗan adam ya yi amfani da taurari ya gane inda yake tafiya musamman Laraba a Sahara da Sahara ba ta da alamomi da za ka iya gane yadda ta gabas take yi ko kudu ko arewa to ya zanto kana tafiya cikin dare ga abu ta yadda za ka gane gabas sai ka take yi ka dubi inda za ka tafi ko ko a kawo da hanyar ta kawo ko suka yi amfani da tauraro da tauraro nan da ta kango shi ta gabas yake wanda ya zanto ya ta kawo ya ko wanda suke yi tattace gabas suke ko yin kudu ko arewa to na biya halatta da shi ne ka gane abin da kala doji da ake yi na lissafin watanni kwanakin watanni lissafin shekara da sauransu shi da ake gano lokacin husufi da husufi na lari na wata duk da wannan ne lokacin damana lokacin rutabin na lari da sauransu wannan babu da fi ilimi ne da asali yawa daga cikin malaman musulunci suna karanta sa a cikin shi ne haira da yin makarar shi na astronomy da turanci akwai kuma ilimin tarihi shi kuma da a yi amfani da taurari a ce za a gano sa'arka a gano samun ka da rashin ka a gano sa'arka ko rashin sa'arka wannan kafirci shiga ne cikin haƙƙin Allah da a wace sanin gaibu da hanyar taurari sai za a zo a bincika a gano taurarinka yana ina ne yana ga wasu ko yana kuma ra'ayi ba akwai a wannan lokaci a karfe ka zai iya ce da tauraron ka cikin manzala ka ba za ka kai ka zane kai hawaii ne kai bayi ne kai ka haska zane wanda duka shirka ce da Allah da yin bai san zai yi sai Allah kulla ya lamu da bai yi kulla ya lamu da fisa na ce da kuma bai yi ba da kuma yi da marmari kuma yi da suka ce da yi da Allah kawai shi kadai ya san zai yi za ka duwanda zai ce maka gobe mai za ka samu za ka gani na sun ba za ka fi sun ba a ta gari na su biyayya a kai ba wanda ya san da zai samu gobe ko a yi mutum ba wani duk ya yi da awar haka ya yi shiga cikin haƙƙin Allah ya yi da awar sun haka sun mutu su gobe Allah shi ne sanin kai a yi ɗaya bin kuka ta ka wannan haramun ne sallallahu alaihi wasallam ya ci wanda ya yi dosan wani abu da ilimin taurari ilimin wannan suwa dosan wani abu da sihiri wanda shi da hukuncin sihiri ne Allah yana cewa ta umar da shayatin kafarun Sulaiman wa kafara Sulaiman walakin da shayatin kafaru walakin da shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir don haka Allah ya hukunta musu da kafirci saboda abin da suke koya mutane sihiri da yake ɗauke da kafirci don haka ilimin farko ne kan kalanda da dalilin fita da sauransu na halatta ilimi ne da asali ke tushe kuma ilimi ne da zai biya maka cewa ka sa a ka kare shi sa a kuma inda za ka nema inda za ka nema to na haramun da kafirci.
To kalmakallahu ne wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, ni yaron shago ne, wasu suna zuwa da katin cire kuɗi amma ba mu da POS, shin ya halatta na sayi POS da kuɗina ya rika cire musu kuɗin sannan in saka a jikin sana'ata?
Ke ba sadi da za a yi fara da shi yaron shago da ba ya ce ya sa a jikin sana'ata na shagon nasa ne, in shagon sa ne kayan sa aka saya aka ba shi ya cire da POS wanda ba ta kuma cire tarbiyyar ko ba na shi ba ne shi wani abu ne daban da ya ce wannan kaya da mai kaya da wasu mauni da shi da jira kawai yake daga mutane suna shan wahala wajen nemo kashi da za su biya mai kaya da ya je ya nemo wata POS yake musu canji da shi don samu sauki wani babu laifi amma iya zancin shi ne mai shagon duka da ya ce za a jari sana'arsa shi kai ne mai shagon suka zo za ka biya ka yi fan da fiyos kuma ka ce sai ka ce ka ce wani abu a gudu sai na yi kuma yana da kwamfutar da masu ma'amala da kai da ka hakura da ribar da za ka samu a cikin kayan da ka sai musu kada ka ce sai ka bi wata hanya kuma da ƙara wani kuɗi da kai masu amma in shi mai shagon da ba kai tsare masa kake yi kuma kaga mutane suna wahala a kai nemo kashi kuma sai kashi yake karɓa sai ka ce bari ka taimaka kai kuma ka riƙa ba su wannan hidimar ta ɓangaren ka
to mai wannan tambayar malam cewa yake wani mutum ya kamu da rashin lafiya sai aka tara masa kuɗin aiki a account na mahaifinsa amma ba ya aikin ba daga baya mahaifin ya rasu kuma kuɗin ba sa shin zai iya neman a cire masa kuɗin kafin rabon gado
shi aka ba kuɗin da ku shi aka ba kuɗin ka sai kawai a ji a ce ya ba mahaifinsa a kan ku ko da ka dan shi ne ko da ka za a cire masa don ba uban ya cinye ba kuma da ya cinye ai ba za a samu lafiya ko a ci ba za a idan mahaifin aka ba wa shi dan shi yake jinyarsa yake tallafa masa sai ake ba wa uban zai samu abin da zai jinyar ɗansa sauran ba za a ce a dawo da shi da ɗan ba yana da cikin kayan dukiyar uba sauran ka ya danganta da wa aka yi wa aka ba wa masu bayarwar kwana shi misali shi yake yi jinyar kansa shi ɗan yana jinyar kansa sai ya nemi ɗan uwansa ko abokansa su tallafa masa da samun abin da zai cinye kan sai aka sa masa kuɗin ta akawun ba masa ka kuɗin sa ne sai aka za a fito masa da kuɗin sa bayan mutuwar uwa ba shi kansa amma idan uban ne yake jinyarsa sai aka tallafa wa uban da kuɗin jinyar ɗansa sai ya rasu shi uban da kuɗi yana cikin gari sai aka ya danganta da wa aka tallafa wa dukiyar lokacin da ake sa wa aka wani.
To akan makallau ne wannan tambaya yake cewa abokina ya taimake ni na samu wani alkhairi sai na kai masa kyautar kifi shin ina da lada akan haka?
Ba komai ka ya taimaka maka ba wai shaddan tawa ne sai ka ba shi ba ya taimake ka inda a ce shi ya ce ba zan taimake ka sai aka ba shi kifi to wannan ba jiki ba ba a san alaƙo da shafa'a da za ta taimaka mutum a ce sai ya baya biya ka ya yi masa don Allah da su ne ya yi maka wani abu kuma na alheri wannan wannan babu komai.
To mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum, bayan an yi addu'a an ɗaga hannu shin dole ne a shafa a fuska da hannu ko ba dole ba?
Ba wanda ya taɓa cewa dole, ba wani malamin da ya taɓa cewa dole zan sa ɗaga hannu ba inda ka ce dole sauran kalmar dole a nan duk da ta zo ba magana da ake shin za a shafa ko za a shafa ya halatta ko ya halatta da haka samu saɓani hadisan da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a yawancin su wuce dukkan su ma akan shafar fuska masu inganta wajen idan damar shi hadisan Abu Dawud shi ma hadisi ne bunka hadisi ne bunka sai idan da ya rinko daga hannun sai ya fi aka da ya dawo da shi har sai ya shafa fuska sa hadisi ne bunka yana da lauki kwarai da gaske za ka babu abin da ya to amma za a shafa ba za a shafa ba yana malamai suka yi sabani wasu sun duba zahirin waɗancan hadisai ba tare da sun yi la'akari da launinsu ba su fita ya halatta a wasu kuma da suka kula da cewa hadisan sun inganta ba su fita a mai kira da su zo da wani sai ya ci a fara har ma ya ke yi kai to a alaisi ma bi salam yana cewa wanda ya shafa su kuma jahili a nan bai san matsala yana nufin jahili mai san ko na duniya ba yana nufin ta wannan matsala da yake magana bai san ta ba sannan ga imam malik an tambaye shi ya ke cewa muna gaba barbaran da bakaru ne abu imam malik yana karan ta shafa fuskar shi kansa daga yadda ta tafi shi imam ahmad an tambaye shi game da wannan aka ce mutum da ya addu'a zai shafa kafin ya ga damin sai ya ce ba laifi duk da shi ba ya shafa ba su gaba yadda na cewa shi ba ya ne amma kuma yana ganin ba a laifi ba so ba matsala ce ne bai tsanani ba a tsakanin malamai a koyi saboda haka wanda ya zama bai shafa ba saboda bai ga bai tafi da a kan ingancin hadisan ba kuma ya tafi a kan mutuwar sai ba ma yadda da haka da rasu ya zube na tsara da sauran su bai ta harafa na harafa da cikin ba yake yi shi ba yana yana da magana a kan a wasu kuma sun tafi shafawa ko dai sun gamsu da hadisan ko kuma sun gamsu da aikin wasu daga cikin magabata kuma a sanin wasu ne ana cewa yana shafa ko na buka sahib ali shi ma abu ya cewa yana shafa ba a wato abdullahi da surai da cewa ruwaya wasu suna cewa ko ta kuma cewa shi ma yana shafawa so wasu suna gamsuwa da wannan su shafa saboda haka abin ba wai abu ne mai tsanani ba sai kalmar dole ta zama a cikin tambayar ba ta da hali
to malamin wannan tambaya mai tambayar cewa yake menene hukuncin yin ladanci a masallaci alhali liman ya hana wani yin ladanci
yana nufin zakara da daga murya na sanarwa ita ce al'asalo shi ne idan ana jin muryar liman na bayansa mamansa duk suna jin muryarsa to ba buƙatar sai wani kuma ya daga murya ba buƙatar wani sai ya daga muryarsa idan har ma mu suna da buya ke tun da dama ai kowa da mai yake ne ba wai ladan a kifi ba saboda haka kaga da gara a tafi liman ya yi kabbara ya tafi rukuku ba mu su wani su kabbara su tafi rukuku ko liman ya daga ladan ya daga miya ko bai daga miya ba su dai da sun jita na ta liman magana ta kare da haka shi ladan ya daga miya a lokacin da su kuma suke jin miya liman tashin da zama ta dafa tashin da ita da babuwa ta dafa kuma ta shirya ba ta zuwa da yin da sa ka karbe marar ba'ala sai sallallahu alaihi wasallam ba ya masa tabligi ba sai lokacin da ya rashin lafiya tana da ya zan to miliyar sa ta yi rauni ba a daina ga miliyar ko wace ne cikin sa ba su shuka ke da ita karfin miliyar a kan sarrafa da isa masallaci kowa ya ci kana ka ba wa ruwan da yake daga miliyar yana isa lokacin sai lokacin da ya zan to ya yi da ya rashin lafiya ya yi sallah mutane da suke bin sallah da abokan yake bin sallah ta shi kuma mutane suke bin sallah abokan abokan yana ɗaga murya yana isar wa mutane yana da ya yi kabbara ya fito da kuɓu to mutane ba su ma ji kabbara ta ba sauran wasa ji yana ya ta fito ba ya da lafiya na yi a lokacin ba a tare sallah da ka ne ja da baya da biyar zuwa ba sai za a ja da baya wannan wuce gaba to sai kasance muryar annabin ba ta ta ya bukar in ya yi kabbara sai baka yi kabbara sai mutane su kabbara kuma sai su kama sai aka yi sallah a cikin wani tambigi na isar da wa mamu muryar liman yayin da dubin liman ba ta isa to kaga a bai da abin kuma ya zama al'ada ce ko shi za a yi sallah sai an samu wani kamar abubakar shi ba ya yi tare da murya duk da cewa muryar liman tana isa ga kowa liman lafiyar salon kuma yanzu ga shi ba an ƙara samun ciki sosai ba wani hujja wasu ce ai harame ne maka da fadila ta yi
shi ma duk da ana yi ba hujja
wanda ya maka izar da Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda abin ta kasance to daga baya da aka zo aka rika yi su ba can da farko-farkon da aka fara abin ai ba isarwar dole sai an samu isarwa farko-farkon abu su harafin ta saboda ya yi yawa kuma lokacin su fika ba bai ta da ta zo ta samu sai abin kuma ya kasance ya riga ya zama kamar gado kamar gado wannan ya mutu dan sanire ya inda kan kaje za ka yi tarihin lada dan harafai ce wannan kakansa kakan shi ne ya san bai gaba ya dan sawa ne ya dan ba to sai zama ne ya zama kamar gado to ne zama kamar gado sai kamar an gashi shi aka kashe wata sarauta su wannan shi kenan su tashi a babu kenan ba za su gaji kowa ba to amma dai ba shari'a ce ta zo ta kafa su ba a haka da can akwai uzurin da ya sa aka fara samu kamar yadda aka samu da Abubakar to da uzurin ya kawo sai suka ci gaba da jami'ai da abin sai zama sai zama gado to amma dai a shari'a sun cewa ba wai dan ka je harami da ka gane abu shi ke nan zama hujja ba da inda shari'a ta zo da wata saboda ka ba da jiri da zai sa a ci gaba da ɗaga murya a lokacin da ya zato mutane suna jin muryar liman yanzu kamar harami ne ko numfashi ya yi sosai sai ka ji saboda ƙarfin su fiko wani lokaci ba a yi wasu limaman ta yi su ba sai ka ɗan ci gaba ya kuma dinga jin alama ta ba da tana su ce Allah wa ko ko sun rubuta so wannan ba shi ba ne alhamdulillah Allah ya kuma
to malam mai wannan tambaya ya ce assalamu alaikum shin biyayya ga shugabanni yana shafar shugabannin kungiya ne ko kuma sai shugabanni na mulki kawai
to ita biyayya shi ne ka buka wani wanda yake sama da kai wanda yake sama da kai masa da cikin wani abin da ka yarda za ka yi tare da shi yana sama da kai kamar yadda uba da zai yi wa uba biyayya ka saboda uba yana sama da shi kuma yana ƙarƙashinsa ko wani mai gida da yaron gidansa yaronsa kamar a kasuwa akwai mai gida akwai yaronsa kamar kamfani ya ce ga shugaban kamfani ga waɗanda suke ma'aiki dole ne tunda sun yarda za ta yake a ƙarƙashinsa ka ga ba za a ce ba su masa biyayya a ce ya tunda dai Allah a gina shugabanni irin na mulki su ake biyayya shi wani ba su da mulki ba ne ba ka shi ba sai ka masa biyayya ba wanda ya tabbatar da haka abin da kawai ake cewa shi ne babu biyayya a kan abin da ya saba Allah wannan kuma duka wani wanda ake biyayya ne la ba a kaji makhluku fi ma sai sun kare kowane ne wanda ake wa Allah ba a sun kuta da kashi ne Allah da mutum abin da dan manzo Allah ya faɗa dole ne sai biyayya to amma wanda yake kasa shi Allah masa biyayya ne cikin abin da bai saba Allah shugaba na siyasa da ke masa biyayya a cikin abin da yake shugabancin sa gudun da sai Allah shugaba a ma'aikata za ka yi masa biyayya a cikin abin da sai Allah a kun hadu za ku yi wani aiki ko za ku yi wata tafiya a cikin wani kai ka shugabanci tafiya to za ku yi masa biyayya a cikin abin da sai Allah ba a ce biyayya ba a yanka ba sai kawai da shugabannin siyasa ko shugabannin kiyaye duk wani wanda yake da fitar akan wani al'amari yake jagoranta ko akan wani al'amari ta yadda kana ƙarƙashin wannan tafiya to dole kai masa biyayya amma haka ba to babu abin da zai yi ko kai a gidanka ce za ka ta waye saboda kai ba shugaba ba ne sai sai ka ga rayuwa ba za ta yi ba ce duka ma'aikatan da suke gidanka in kana da su ba dai kana da mai gadi da mai shara kana sai ai tun da kai ba shugaba ne da abin ba za mu ba biyayya annan ka ga ba za ka yi ba to haka kowanne irin guri da haduwa ce a yi aiki yanzu tafiya za a yi musan musan da ya tafiya a samu shugaba ya yi tafiya a samu abin da ke nuna ta dole sau da ya kai da shugaba to dole in wannan da shugaba ne ya zo ce a sauka na to ka ce za a yi ta waye ba laifi a yi shawara a baka ba ba to haka nan tafiya ta aikin Allah misali a ce mun haɗu za mu fita muna ƙoƙarin ya zama zuwa mutanen ɗauka ba a ji ilimantar da su zai ce to shi kenan mu samu shugaba da bisa gwaranci aikin na kuwa ce a adiba zai masa biyayya to sai ka bar tafiyar ka ce can kai harka kama kana ciki kana saba a kan kazo ka bar kai kan calabi ka lalata komai.
To malam mai wannan tambaya ya ce assalamu alaikum wanne ya fi falala yin raka'a ta na alfajir a gida sannan a je masallaci ko kuma yin ta masallaci.
dan sallallahu alaihi wasallam kan yi ta a gida sannan Allah ce wannan shi yafi sunan sunayi da mu'minar ne wannan ko ce ya ne ce ga sallaci ko sai ka yi ki fasiri da yayi wannan ta da
ki malamu mai wannan tambaya kuma cewa yake shin ya halatta amarya ta yi taimama saboda kulliya a maimakon alwala
kulliya ba ce tana daga cikin dalilan da yasa yake kina da mutum ya yi kulliya sai ya yi wa Allah aikinsa wa ya sa ka ta yi kulliya ne wa ta hana ta yi ba hatta hana ta yin alwala wannan ba abu ne da ke ba saboda ta ba ta da uzuri da ya sa ta yi taimama taimama akwai ba a zafin da suke sa ya taimama mutum ya rasa ruwa ko kuma ga ruwan amma amfani da shi zai cutar da shi ko yana da wata cutar da in yi amfani da ruwan cutar za ta karu ko za ta yi nuna wata gina jinkirin waraka ko kuma ga ruwan amma saboda wani abubuwan tsoro ba za ka iya samun saboda wata babbar daji ko wasu miyagun mutane sun ga hana da sa'in da ruwan ciki ko kuma a ga ruwan amma a hannun wasu cewa su ba ka ba sai ka saya kan ruwan ka rufe da su duk wannan bai sa ka yi ran taimako ta ta yi sallah amma to kuma ka yi kulliya a jikin ka ko kuma ko za ka ba ta ba ka da wani
to malami wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum nafilar raka'a wato nafilar raka'a hudu kafin sallar asar ana yin sallama biyu ne ko daya tunan wannan tambaya kuma cewa yake shin gaskiya ne cewa iyaye ba sai sun baiwa ƴaƴansu tufafi ba saboda talauci
wanda saboda talauci ba sai sun ba su kai gaya ma'ana su ba su tafa tsarara da gane ne ya ke ya ka ce na faka ko za ka ce ciyarwa iyaye za su yi wa ƴaƴansu za su ciyar da su ana nufin da abinci da abin sha da su tara da wurin zama yana cikin na faka wannan package ne duk ya kunshi wannan har da sutura sutura ai laruwa ce ta rayuwa ba yadda ka sani ana buƙatar ci da sha haka ke buƙatar sutura da ci da sha suna gaba da sutura a tsayin sutura ba mutum ba zai mutu wani yana rasa a mutu da ba a ne rasa ci da sha zai yi mutu ba suna gaba amma dai a buƙata ci ta rana shi ya sa cikin abin da Allah ko mai sa Allah ya gaya wa annabi Adam ya yi masa ni'ima da shi a aljanna wala ta'ala da zuwa fiha wala ta'a to ba za ka ji nuna ba ba za ka yi tarihi ba saboda waɗannan buƙatu ne da ɗan adam yake da su ko ina yana buƙatar abinci yana buƙatar sa da shi ya sa ta ce da su saba Allah daga cikin abin da aka raba su da shi ne sutura cikin su dan Allah ya nuna masa fushin su a kan su ne abin da ya haci kan su bai zama na sutura haka da kuma na sau'atu kuma ko tsaraicin su bai bayyana da suka sauko duniya kuma cikin da yanzu da Allah ke yana rayuwar da ya yi da Allah ko na da ku da jin wani sawa ko wani shi Allah ce ya ga ya da kada san da alaikum ku ba san wani sawa ko wani shi Allah ce ya sauka musu da abin da yake zai rufe musu al'aura su su fafa su da kuma da sai abin shi saboda shi tana tana da cikin sata tana da wani ba kai ya sanar da wani talauci eh ba shi da shi dole dai zai zo dole dai ba zai yaba shi ya wasu rana ko ko shi ma da ya tsara da zai za da ta ko talauci da zai sa a ce ɗayan ka dan talauci sun tafi ya fara
to malam mai wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin kallon wasan kallon kafar musulmi
to asalin kallon dan ana kallon wasan kafar kana kallo ba laifi ba laifi ba abinda kawai zai yi zama laifi da zama na kallon wasu abubuwa za su shigo wanda za su zama suna na laifi ko mutum ya yi misali a ce a dalilin kallon kafa ya rasa sallah da sallah ta wuce shi daga wasa ya ce shagaltar da kai daga wani sallah wani abu na laifi zama na bai shagaltar da shi daga sallah ba bai shagaltar da shi daga ambata amma Allah ya haramta giya cikin zanzan bai haramta giya ya ce tana shagaltar da ku daga ambatan Allah da ya taɓa kuma sallah sannan mai zanto a dalilin kallon kafa kai ya sa an samu kiyayya da juna to ya zama ya haddasa kiyayya su saboda tana san faki ya kuma kulab ka za wakti na san kulab ka ba shi kenan ku rika rikici a tsakanin ku kuna tsaya wa juna ku faɗa jan magana ku ba ta kai da kauri da faɗa ku ku je ku rikici wannan shi ma shi zai zai sa mu ya zama haram gare ku saboda kun faɗa cikin wani abin da bai dace a ciki umuri da umuri da su da su da wani suna zuwa don da kawai wannan abu da kuma sannan kallon da ya sa aka fifita wani wanda ba su ba kawai su ne da su saboda shi wannan ɗan kulab ɗin ka ne ka ci kana san shi kana da wani shi kana wasu fasa aliyu can kuma ɗan kulab ɗin ka wani da su biyu ne ka yi kana kan wani gaba a ce maka ya kari ko ya zai ta biyu za ka saboda za ka ga kawai ba shi da wani ya shi ke kama da matsala fata da nan kuma kun kuma ya ci to ya je ya ma ya hada ya kai da zai ta ji to kaga wancan kuma da mun je ki da kuma din mun na zai sai shi duka kwana ba ka fice sai da ne duk kaga ya zama wallahi ya malaika ba shi ya da ido da bai ci da shi ci to in ya zanto kallo duka babu wadanda mun ba zo ya kawai tsara kallo wannan ba ne a nan sallallahu alaihi wasallam ya tsaya na Aisha da kuma lafiya na ta tsaya bayansa ta sa abin da kanta a kan kafadarsa suna kallon alhabasha ta na habasha suna wasa wasan nan harbi da kima kima har bayan sau da ka sai su fito suna wasan nan harbi sai ta kuma fi kisan gani da wata hausa ya tsaya mata tana bayan shi tana kallon su ta daɗe a tsaye bata zama su bata koshi da kallonsu ba an dama shi kuma ya ce a haka ba har sai da ta jaji sana abin nan a sana abin da ya kallon wasan ba shi ne da illa ba yin ya zato babu wani abin da ya haɗe da shi na yi bai ba aikin da Allah ya halitta.
To akramu kallon mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum ya yi wa mace ciki sannan suka yi aure shin ya halatta kuma yaya matsayin ɗan a wajen gado
wato ya halatta ya mata suke ke aure
ma'ana ya mata ya yi wajen
tambayar bai iya sa ta zai je gaba
na
zai ce ya mata ciki sai aure ya halatta ya za a yi ya yi mata ciki bai aure ta ba ya zai ya halatta so na san ba wai wanda yake ya zama auren ya yi ko bai ba na farko dai yawancin ya mata ciki ka ba su yi aure wani haramun ne mutlaka su musulmi ya san wanda malum ne zai yi fiye da tarura ana da ko su da su ke ci a da haram da ci so da wanda zai aura ko ba aure ta ne ba na halatta ne har da ya yi haram da ko su da ya balle ki ya wuce bai da ku ba ya da ba ba a Allah so da ya yi ba so su yi aure bayan sun yi da alaka ko ta da ciki wanda shi ma ko mai da ba shi ne ba kamata su yi shi sai aure ta da ya lalata ta har ma ya mata ciki to ya yi kuma yake so ya yi aure shi ne da yake cikin kuma shi ya fata ta jiya ta masa ya aure ta zai aure ta bayan ta haihu ko kuma sai da cikin ma za a iya daura ne za a iya daura ne ko da ciki wanda an san cikin na shi ne ba wai ciki ne na wani miji ba da ta fito da shi ya ce ta kuma yadda tana cikin yadda zuwa yadda take da istibra'i shi kuma da aka ce a yi don a gane cewa ba ta ɗauke da cikin wani shi ne ana ka shira ta istibra'i lokacin da ake kamo bayi mata ana raba su duk wanda aka ba shi bai wasa ya ce ta kai ya kusance ta sai ta yi haila ɗaya haila ɗaya ba ita a ciki suna ta istibra'i saboda mai kai ya je ya kusance ta kuma alhalin tana da wani cikin da ta suke da shi a zuwa ka ta gane ɗan sami ko ɗan wacce to sai za ta ce a bari dai al'ada bai alama ba ta ciki sai kusance ta ba ma ita wannan baka ce zai kiyasa na da bayi da zinani ba wannan zinani da shi ta yi kuma wannan cikin nashi ne wannan ta zama magana a cikin zauna sai ta ga an gano cikin ta ne ko ba cikin ta ne zama magana ko ba ta ciki ta kaso ne saboda haka in an ɗaura aure kuma hakan ma ya sauki wajen rufa wa shi yaron a ciki kada ya taso ana ce masa da shi ya auren su ba a bai aka haife shi ko zai taso kuma cikin wani yanayi mummuna da zai sha wahalar rayuwarsa amma ka cikin wata gida ba ma sani ba a cikin karin lauyan da yake ce ne a gidan ubansa gidan lafiya a mafi shan da yake na ubansa
sai ɗaya ɓangaren na shin zai ci gado
shi ne da ci ba ubansa ba ne zai ci gado sa cewa ba zai ci gado sa saboda an hawa ne a yi wa abin nan ba za a ce ne lauyan
to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin na fatuwar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙonnin tambayoyin wato ta hanyar aiko da rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0700-460-4455 ko kuma ta kan adireshin imel na fatuwar rahama @yahoo.com da kuma shafin fatawar rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na facebook a madadin shi malamin namu farfesa sheikh muhammad sadu umar rijiyar lemo oon babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar ribayar da ke kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni mubarak hamza adam da na kasance tare da ku nake cewa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته